This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 24, 41 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalo da kuma Niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Sarfi Hashim daga birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da shirin a wannan lokaci yau Juma'a 11 ko kuma 18 ga watan Disamba shekara ta 2015. Bayan labaran duniya za ku ji yunkurin gwamnatin jihar Jigawa na bunƙasa harkokin ilimi. Kamar yadda muka saba, yau rana ce ta kofa buɗe inda muke ba ku damar bayyana ra'ayoyin zaɓin kanku kan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa. Kamar kullum, lamba da za a kira domin bayyana ra'ayoyin ita ce 2-0-2-0-3-2-6-5-5, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a, assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran duniya. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta bayar da izinin aikawa da sojojin kiyaye zaman lafiya zuwa Burundi, kuma ta bayar wa gwamnatin ƙasar wa'adin kwanaki 4 da ta amince da sojojin. Sanarwar da hukumar kula da harkokin tsaro ta ƙungiyar Tarayyar Afirka ta fitar a yau Juma'a ta ce cikin ma'aikatan kiyaye zaman lafiya akwai sojoji har 5,000 da 'yan sanda. Ta kuma amince da aika ma'aikatan har tsawon watanni 6. Hukumar ta yi Allah wadai da tashin hankali na baya-bayan nan a Burundi, ciki har da harin da aka kai kan sansanin soji a makon da ya gabata da ke babban birnin ƙasar, wanda ya sanadiyar asarar rayukan mutane 87. Har yanzu dai babu wata amsa nan take daga gwamnatin Burundi kan wannan batu. A baya dai gwamnatin Burundi ta ce ƙasar ba ta buƙatar sojojin kiyaye zaman lafiya.
A yau Juma'a ne mutanen ƙasar Rwanda suka kada kuri'ar raba gardama wadda za ta canza kundin tsarin mulkin ƙasar na barin shugaban ƙasar Paul Kagame ya ƙara tsayawa takara har sau uku kenan nan gaba. Kuri'ar raba gardaman za ta nemi amincewar jama'a ne don a rage yawan wa'adodin shugaban ƙasa daga shekaru 7-5. Amma wannan ƙuduri ba zai shafi shugaba Kagame ba, wanda za a bar shi ya sake tsayawa takara a karo na uku da zai ba shi ƙarin shekaru 7. Bayan haka kuma zai iya tsayawa takara har sau 2 a wa'adin shekaru 5-5.
Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotun ɗaukaka ƙara ta ƙasar Netherland ta yanke hukuncin cewa ƙungiyoyin manoma na Najeriya za su iya ƙaran kamfanin mai na Shell a dalilin gurɓata muhalli da kamfanin ke yi ta na barin tsiyayar mai daga bututun man kamfanin. Kotun ta yanke hukuncin ne a yau Juma'a a birnin Hague. Wannan shine karan farko da aka taɓa yanke irin wannan hukunci, kuma hakan na nufin su ma sauran ƙasashe inda kamfanin yake da rassa za su iya ƙaran kamfanin saboda irin wannan rashin kulawar. Wasu manoman Najeriya 4 da suka samu goyon bayan wata ƙungiyar kare muhalli ta Netherland ne suka shigar da ƙarar, inda suka ce ya kamata kamfanin Shell ya share man da ya kwarara a wasu garuruwa 4 a yankin Niger Delta. Suna kuma son kamfanin Shell ya biya diya ga mutanen ƙauyukan da wannan abu ya shafa, su kuma ɗauki matakan hana sake faruwar irin wannan tsiyayar man nan gaba.
Daga ƙarshe a yau Juma'a, hukumomin ƙasar China suka bayyana bayar da wani gargaɗi na biyu mafi hatsari na yiwuwar mummunan hazo mai gurɓata muhalli a babban birnin Beijing. Hasashen dai na ganin yiwuwar hadarin hazon ya rufe sararin samaniya a arewacin China daga ranar Asabar har zuwa ranar Talata. Suka kuma ce gurɓata muhalli kan iya haura iyaka da ya kamata har sau 20. Kan wannan gargaɗi na biyu mafi hatsari ne, an rufe makarantu da wasu kamfanoni, kuma za a ɗauki rabin motocin hawa daga kan hanyoyi. Haka kuma an dakatar da duk wasu ayyukan gine-gine da ake yi. Labaran duniya kenan kuka saurara. To, kafin mu buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa, bari mu fara da batun harkokin ilimi a arewacin Najeriya, inda a jihar Jigawa aka kammala taron masu ruwa da tsaki na ɓangaren ilimi a jihar, wanda ya kumshi masana da malaman makarantu da iyaye, inda aka tattauna kan lalubo hanyoyin ƙara kyautata lamuran ilimi a jihar, musamman a matakin ilimin firamare. Ga rahoton da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri ya haɗa mana.
Taron da ya gudana ne a shiyoyi daban-daban na jihar ta Jigawa tsawon kwanaki da dama, kuma aka kattama shi a dutse babban birnin jihar, inda masu ruwa da tsakin suka yi musayar ra'ayi kan matakan bi domin ƙara inganta harkokin koyo da koyarwa. Mataimakin gwamnan Jigawa Barista Ibrahim Hassan Hadeja shine ya rufe taron wadda ma'aikatan ilimi ta jihar ta shirya, inda har ma ya yi tsokaci dangane da abin da gwamnati ke nufi da sabuwar manufarta ta change agenda a fannin ilimi.
Change agenda shine mu jibi tsarin ilimi gaba ɗaya na jihar Jigawa, kuma mu koma a cikin mutane. An yi zama ya ha guda biyar, abin da ake ce ma town hall meeting, a zauna da mutanen gari da iyayen yara da shugabannin gargajiya, mu gaya musu binciken da muka gano a harkar ilimi, kuma mu nemi shawararsu, mu kuma kawo tsarin da muke ganin za mu haɗa wato ƙarfi da su a kawo gyara, saboda abin babu yanda za a yi a ce an bar ma gwamnati ita kaɗai a yanda muka fuskanci al'amarin. Akwai ajin da za ka je ka sayar da mutum 190 a ciki, akwai makarantar kwana da za ka sayar da yara 3,000. Malaman kansu mun fahimci cewa dole ne a ɗan ƙara musu ilimi na koyarwa, kuma sannan a nemi ƙarin malamai a yanda muka kiyasce muna buƙatar malamai sama da 3,000.
Hajiya Rabi Ishaq da ke zaman kwamishinar ilimi ta jihar ta Jigawa ta ce,
abubuwa da yawa gwamnati za ta iya yi, amma kuma akwai abubuwa da yawa da kuma mutane su al'umma za su iya yi. Horan malamai, gwamnati za ta iya horan malamai, amma kaman gina makarantu da bawa makarantu taimako da tallafi da sa kujeru da gyara wato makaranta in ta rushe da sauransu, duk jama'a za su iya taimakawa da irin wannan. Saboda haka abin gwamnati harkar horo da make tabbatar da cewa an sami ƙwararrun malamai wanda su koyar yara ko da ina ne, su kuma mutane su kawo tallafi, kuma jama'a al'umma su tabbatar cewa wannan al'amari na kowa da kowa ne, kuma su gabe shi akan na kowa da kowa.
Kimanin kashi 40 cikin 100 na fiye da naira biliyan 137 da gwamnatin Jigawa ke muradin kashewa a shekara kuɗi mai zuwa za su tafi ne ga ɓangaren ilimi, ji gwamna Badr Abubakar.
Albarkar da Allah ya bamu shi ne ta filin noma da wurin noma mai inganci. To wannan abin muka sa noma a gaba, kuma mun tabbatar noman nan zai haifar da duk abubuwan da ake da bukata na ci gaba. To in ka duba noma kuma a dungule, in za ka yi noman za ka yi shi na ilimi, dole kuma sai ka koyar da mutane ilimi mai kyau, yanda in an kama sana'antun su za su yi aikin a wurin, ba wasu za a je a nemo daga wasu wuri ba su zo su yi aikin. To shi yasa muka ba harkar ilimi gagarumin kula.
Gwamnan Jigawa kenan Alhaji Badar Abubakar. Mahmud Ibrahim Kuri, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
To madalla, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Don't let me go, Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-6555.
To madalla muna da mai ra'ayi na farko daga Kaduna. Kaduna wake bisa layi.
To madam Grace barka da kokari. Sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna.
To mallam Ibrahim barka da warhaka.
Yauwa ina miki barka da aiki. To ni yau ra'ayi na dangane da gwamnatin mu ne na jihar Kaduna wato Mallam Nasir El Rufai. Dangane da ma'aikata har yanzu akwai masu cewa basu ga alat ɗinsu ba, musamman malaman makaranta da kuma masu wato kula da lafiya. To muna kira ga wannan gwamna namu duk da mun san yana bakin kokarin shi, yayi kokari waɗanda aka tantance su ba su da matsala a biya su albashin su, saboda gaskiyar magana suna fama da bashi. Wannan shine ra'ayina. Nagode.
To bari kuma mu nafi jigawa. Jigawa ke bisa layi.
Assalamu alaikum.
Hajiya Malama Grace, kina magana da Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya.
To Malam Zaburanti, ina gudumo ka ga wannan shirin yau?
To Malama Grace, ni ma na zaburo.
To
ina so in yi magana akan jihata ta Jigawa kamar yadda mai girma General mai girma Gwamna Badar Abubakar na jihar Jigawa yake kokarin kuma karɓar sababbin ƴan jam'iyyar PDP wanda yanzu haka suke rububin komawa jam'iyya ta APC. To wannan ya nuna mulki na jihar Jigawa a yanzu akwai adalci a cikinsa, kuma wannan wanda suke kokarin komawa wadda a ranar Ladin nan ake kokarin gangamin karɓar su dukkanin jam'iyyar NPDP za a karɓe su ranar Ladin, to ya nuna ana adalci a jihar Jigawa. To burin mu shine ya kamata wanda za su shigo su yi kokari yi adalci, kuma kamar yadda shi ma ya kokari ya karɓe su. Wannan kuma daga ƙarshe ina kokarin Talakawa za a yi addu'a Ubangiji Allah ya zama da Najeriya lafiya da shugabanninmu lafiya. Nagode Hajiya Malama Grace daga Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan.
To madalla, mun gode da gudunmuwarka
a jigata Najeriya.
Mun gode da gudunmuwarka. Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Muna tare da wani daga Nasarawa. Wane ne a Nasarawa?
Assalamu alaikum Hajiya.
Barka, wane ne bisa layi?
Yawara Bashir Fela ne daga nan layi na wuta cikin garin Lafiyan Bare.
Yawa to Malam Bashir, na gudu maka ga shirin.
To a yau dai gaskiya na so zan yaba ma gonin mu na jihar Nasarawa ne dan gane da kawo mana filin jirgin sama da haka cikin garin Lafiya. A gaskiya yayi kokari kuma muna jinjina miki. Sai bayan haka akwai wanda gaskiya suna kushe cewa kamata ya jirgin sama ba. Filin jirgin sama gaskiya ba karamin ci gaba ne ba, mun yaba da shi.
Yawa to
albarkan da yake ciki Allah ya tabbatar mana da shi.
Yawa to a ku lafiyar jihar Nasarawa dai lafiyar musamman tana kurkusa da Abuja, daga lafiya ma daga jihar Nasarawa galibi mutane suna tafiya aiki Abuja. Kana ganin kuna buƙatar tashar jirgin sama, kuɗaɗen da aka ɗauka aka yi tashar jirgin sama nan?
A dai kore ko muna buƙatar shajiya. Bai kamata ce jihar Nasarawa kamar jiha ce a Najeriya ba, duk cikakken jiha dai a wannan ƙasar ya kamata ce tana da filin jirgin sama. Akwai jihohin da aka ba mu a shekara lokaci daya, wato an ba mu jihohi a shekara lokaci daya su ci ne ci gaba. Filin jirgin sama yana da muhimmanci sosai a garin Majiya.
To Allah ya taimaka. To bari mu nufi Kebi.
Assalamu alaikum sashen Hausa na DOA Hausa. Da farko kuna magana da kwamar sana Safura Mai Goro, kuma sana shi sakatare na kungiyar mu ta talakare shi jihar Kebbi. To da farko yana so in bayyana ra'ayina ne game da gwamnatin jihar Kebbi. To malakin kanin gaskiya gwamnatin jihar Kebbi tana tafiya hawainiya. To ni a hakikanin gaskiya gwamnatin jihar Kebbi kusan wata shida gwamnati Ta kicin yawa wai har yanzu ba mu gani a ƙasa ba. Sannan ina kira ga gwamnati, ya kamata kuɗin manoman da ake ce a ba manoma na noman rani na shinkafa, muna kira a gaggauta wa miƙa ma manoma, domin manoma sun kammala dukkanin abubuwan da ake so a kammala domin a ba su kuɗaɗen domin su ci gaba da noman ranin da Janar Muhammadu Buhari ke so a yi a wannan ƙasa tamu. Amma har yanzu abubuwa sun ki tafiya daidai. Don haka muna kira ga gwamnati, ya kamata ta sallami manoma domin a yi noman shinkafa ƙasarmu da ta wadata a samu ci gaban ƙasarmu Najeriya.
To da fata hukumomin jihar Kebbi sun ji Malam Sani. To bari mu tafi Iko.
Hello?
Wake bisa layi a Lagos.
Assalamu alaikum, kina magana da Haruna Tilla matasa da ke garin Argus Sauka, Dokar Gami Jigawa State.
Yawa to kuma daga Lagos kake zanne ko kuma daga Jigawa ne ko wani kila?
Ina Lagos a zaune.
Yawa to madalla, to bismillah.
Ni sai kila ne gogona mu na jihar Jigawa da Allah da Annabi ina sanar da shi akan alƙawari da ya yi akan masallaci na garin Arbus. Me taimaka mana da saboda gona ne mai adalci, taimaka mana da ayyukan sirna.
To madalla Mallam Haruna, layin ka ko yana neman ticcijewa ne ko ya tsinke ne a wasu dan su lokutan dai ba mama jin abin da kake faɗa.
Ina jin.
Eh wani lokaci layin naka yana ticcijewa ba mama jin abin da kake faɗa, saboda haka bari dai mu nufi Sokoto. Sokoto wake bisa layi.
Alhaji Yaro mai rago kan wani.
To Alhaji Layo Yaro mai rago, ina gudumo ka ga shirin, barka da yamma.
Barka ga dagare.
Yawa sannu sannu. Kana tare da mu?
Ina tare da ku.
To bismillah.
To ni kiran da nake son yi, ina son yi jana da mai girma shugaban kasa. Har ka ko wata iri abin da za ta kamar irin wanda aka.
To Mallam Yaro mai rago, ko dai baka magana ko kuma layin naka yana ticcijewa, saboda haka bari mu tafi Kaduna dan a wani lokaci ba ma jin juna ko kadan, bari mu tafi Kaduna idan an bada layi sai a yi ta magana, tunda ba ganin juna muke, ba talabishin bane balle ku ce masu sauraro suna kallon ku. To bari mu tafi Kaduna, wake Kaduna bisa layi.
To malama Alheri Audu, kina magana da Akarami Sheikh Abubakar Goma Kaduna, shugaban kungiyar Malakar Kasar Shin Jami'a.
To Mallam Akarami, ina gudumo ka ga shirin.
To ni gudunmuwa ta da Allah warko ku daga America, ko za ku turo mana su FBI da kuma musamman da mafi yanci jaman tsaro, domin ni masa dalilin da yasa Najeriya wai na ga kamar aka samu dan matsaloli aka jaman tsaro, shin me yasa ba ka yin amfani da irin tankan ruwan zafin nan ko irin karnukan nan haka ko kuma bulletproof na garin cewa sun samu matsala da kuma al'umma? Kin ga ne farko na ga aka yi amfani da karnuka ne ko kuma amfani da tankan ruwan zafi, amma mu mutane da ake samu na bullet da kai tsaye ana kashe mutane. Ni ba wai ina nihin abin da ya faru kwanan a zare ba, amma ina son jami'an tsaro da Allah na arkin matakan tsaro, ba wai da abu ya samu Allah tsakanin mutane ba, kawai a zo a ta buɗe wuta da kai talaka wanda bai ji bai gani ba, a halin kokarin gwazon sa sace wannan kuɗi ta ba ta kada kuɗin talaka a tsakanin nan. Dan haka America sun kan dole da Allah ya sa ku kuma Najeriya su amfani da bulletproof da kuma karnukan nan, ko da dawakai ne da wasu abubuwa da talaka su ta jin abin nan samu faɗi dadi a rinka kashe baka nan anyhow.
Yawa to da fatan hukumomi sun ji wannan shawara taka, za kuma a ɗauki mataki domin ganin an samu ingancin gudanar da ayyukan jami'an tsaro. To bari mu nufi jihar Yobe. Wake bisa layi a Yobe.
Kina magana da Garba Abuja Jajima Jikarso, local government Yobe State.
To Mallam Garba, ina gudunmu ka ga shirin.
To alhamdulillah, wato ni gudunmu ta yau Grace Alheri. Ina magana akan wato gwamnatinmu da alkawarin da ya mana na kwalta a cikin garin Jajimaji, da kuma ainihin kwaltar da ta taso daga gashiwa zuwa guru. Dan Allah dan Annabi, gwamnatinmu ne wanda muka zaɓa, kuma yanzu ana samun ci gaba sosai. Saboda haka ya kamata mu ga cewar wannan gyaran an yi shi, kuma yayi mana alƙawarin cewa zai yi. Saboda haka wannan shine magana ta, kuma shine shawara ta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
To mun gode, bari kuma mu nufi Maiduguri.
Hello,
Maiduguri wake bisa layi.
Na'am, wakili Umar ne yake magana.
To Mallam wakil, ina gudunmu ka ga shirin.
Gudunmu ta ga wannan shirin shine wai shin Maiduguri ba ai mana da shari'a gaskiya ne?
To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, wanda yake Maiduguri, ko dai baka magana ko kuma layin naka ya ticije, sabili da kamar in kana sauraron mu kaji baka cewa komi. To kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau dai rana ce ta kofa buɗe, inda muke ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa, wato ra'ayin zaɓin kanku. Yanzu agogo ma nan Washington yana cewa ƙarfe 4 saura minti 6. Bari mu tafi Taraba. Wake bisa layi a Taraba.
Taraba Muhammad Sani Taila ne daga mutum biyu ga son local government.
Yawa to Mallam Muhammad, barka da warhaka.
Barka da yawuni lafiya.
Lafiya lau.
To shine ni dai shawara na game da maganan fadace-fadacen nan da ake na Zaria. Muna roƙon mai girma shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari ya taimaka da a gano wanda suka haddasa wannan abun. da fatan za mu samu zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya, saboda gaskiya ga ba mu gama rikicin Boko Haram ba, wannan ya bullo ga na diaspora suna fama, abin ya mana yawa a ƙasa, ana ta kashe mana yan uwa, ya kamata su shawo kan wannan abin. Shawara na ga shugaban ƙasar mu Muhammadu Buhari kenan.
To, mun gode da fata shugaban ƙasa ya saurari wannan shawara taka, za kuma ɗauki mataki domin ganin cewa an samu zaman lafiya mai ɗorewa da kuma tsaro a Najeriya. Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ra'ayoyinku kenan, sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana, za mu ci gaba da baku wannan dama.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin na Amurka. Wakilai daga kasashe kusan 200 sun hadara a Paris a wani yunkuri na rage dumamar yanayi a duniya. Idan har mizanin dumamar yanayi ya wuce awo 2 a ma'aunin zafi na Celsius fiye da yanda yake kafin bunƙasar masana'antu a duniya, zai haifar da bala'i da ba za a iya juya akalarsa ba. A cikin shekaru 14 zuwa 15 da aka fi fuskantar dumamar yanayi a duniya sun faru ne daga shekarar 2000 zuwa 2015, kuma babu wata ƙasa ko mai girmanta ko kuma komai ƙanƙantanta ko talauci ko akasin haka da tafi ƙarfin dumamar yanayi, inji shugaba Barack Obama a taron na Paris. Obama ya ce abin yi shi ne ya zama wajibi ƙasashe masu arziki su rage iskar da masana'antun suke fitarwa domin juya akalar dumamar yanayi a duniya. Tuni ƙasashen da suka fi gurɓata yanayi suka ɗauki matakan rage iskar da take gurɓata yanayi. Daga yanzu zuwa shekarar 2030, tarayyar Turai za ta rage kashi 40 cikin kashi 100, Amurka za ta rage kashi 26 zuwa 28 cikin 100, ita ko China nata cirawa sama zai yi a shekara ta 2030. Shugaba Obama ya ce ya kamata a samar da wani hanya na sa ido a kan ƙasashe domin rage gurɓataccen iska da kuma agazawa ƙasashe masu tasowa. Wakilin Amurka na musamman a kan dumamar yanayi Todd Stem ya ce manufar shi ne canza hanyar samar da makamashi ba tare da gurɓata yanayi ba a duniya baki ɗaya. Shugaba Obama ya ce idan har muka cire son zuciya, muka ɗauki mataki yanzu, iska da matasanmu za su shaƙa, da abincin da za su ci, da ruwan da za su sha, da kuma cimma fatan da suke wa kansu, to tabbaci haƙiƙa ba a makaro ba. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin na Amurka.
To, da wannan kuma muka kawo ga tashin muhimman kanin labarai.
To, mun ji dai kungiyar tarayyar Afirka ta bayar da izinin aikawa da sojojin kiyaye zaman lafiya zuwa Burundi, kuma ta baiwa gwamnatin kasar wa'adin kwanaki 4 da ta amince da sojojin. Sanarwar da hukumar kula da harkokin tsaro ta kungiyar tarayyar Afirka ta fitar a yau Juma'a ta ce cikin ma'aikatan kiyaye zaman lafiyan akwai sojoji har 5,000 da 'yan sanda, ta kuma amince da aika ma'aikatan har tsawon watanni 6. A yau Juma'a ne mutanen ƙasar Rwanda suka jefa ƙuri'ar raba gardama wadda za ta canza kundin tsarin mulkin ƙasar, na barin shugaban ƙasa Paul Kagame ya tsaya ƙaiƙara tsayawa takara har sau uku nan gaba. Ƙuri'ar raba gardama za ta nemi amincewar jama'a ne don rage yawan wa'adodin shugabancin ƙasa daga shekaru 7 zuwa shekaru 5. Wata kotun ɗaukar ƙara a Netherlands ta yanke hukuncin cewa ƙungiyoyin manoma na Najeriya za su iya ƙaran kamfanin mai na Shell a Najeriya.
To, a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shirye na wannan yammaci, sai kuma gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana, ku ji mu da waɗansu sababbin shirye-shirye, ciki har da A Bari Ya Huce da Ibrahim Alfahmi da kuma Halima Jimrau suke gabatarwa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Sarfilu Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin, da kuma Dan da yake tarayyaye, wato producer mu Dan Brown kenan, da kuma injiniyan mu Neo Mr. Cedric Alheri, ke muku fata alheri, ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya da alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.